muryar Amurka a Washington DC. Barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Sarfila Hashin Gumel
tare da ni Amina Bahari Auna.
To a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, inda a yau ranar 29 ga watan Oktoba na shekarar 2019 za mu sake wayar batun tura yara almajiranci, batun da wasu malamai ke ganin ya
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba, bayan ya saba wa shari'a, ya saba wa tausayi, ya saba wa hankali, ya saba wa kwakwalwa ta dan adam, ma idan lafiyar kwakwalwa ce.
Cikin shirin za mu duba halin da iyaye mata ke shiga a duk lokacin da aka tura ƴaƴansu almajiranci wata uwa duniya.
Kwarai kuwa Amina, haka kuma za mu ji daga bakin wani babban malami kan yadda wannan tsari na almajiranci yake a addinin musulunci da kuma shawarar yadda ya kamata a gyara wannan tsari ya zamto yana kan addini kuma ya zo daidai da zamani. Sai ku biyo mu don jin duk wannan cikin shirin yau da gobe.
Dai za mu fara da jin hirar da Sarfil yayi da barista Amina Umar da ke zaman sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar Kano, inda ya fara da tambayar ta ko da sanin iyaye mata ake daukar ƴaƴansu ana aika su almajiranci zuwa wata uwa duniya.
Gaskiya dai daga danki diddiga da binciken da muka yi, mun lura da cewa gaskiya kusan kashi 80 na iyaye mata ba su da ta cewa ko kuma ba da san ransu ba ko ba da sanin su ake kawo ƴaƴansu bara ba, saboda zaka ga wannan lokaci yaran sun fito ne daga abin da ake cewa broken home, wato gidan da ba uwa da uba a tare a zaman miji da mata. To a wannan lokaci zaka ga cewa uba shi kai zai yanke hukunci ya ɗauki yaran nan ya kawo su bara ba tare da neman izinin uwar ba, ba tare da neman shawarar ta ba. To kusan kashi 20 din ma da zan ce maka din sun sani, kuma sanin nasu ba shi da wani tasiri ko kuma ba shi da wani karfin ta cewa akan kawo yaran nan bara, domin idan uban ya yanke hukunci to sai dai fa a sanar da ita ki shirya wane sai ta kuma makaranta ba za a tambayi ra'ayin ta ba kuma za a bi san zuciyar ta ba.
To kamar iyayen kuma da suke tare a gida fa kamar uwa da uban da suna nan, amma wasu lokutan sai uban ya ce to shi ya aika fa yaran nan makaranta, me ya kamata iyayen nan su yi?
Ni abin da rage masa ke yanzu kaman wayannan kashi 20 din ya fa a tauraron su ko a ji ko a ji yaya ra'ayin su, ko uba zai yanke shawarar cewa ya riga ya kai dan sa makaranta. To zaka ga hali wayannan iyayen ba su da wani tasiri, ba su da wani fada a ji, ba su da iko a cikin gidan nan nasu da za su ce ba su yadda ba ko suna da a wani ta cewa. To amma a matsayin mu na kungiyar lauyoyi mata ta duniya, muna kan wani aiki da yanzu musamman a nan jihar Kano, ka san cewa gwamnatin tarayyar Najeriya an yi dokoki da za su kare haƙƙi da mutuncin ƙananan yara. To a Kano jihar mu mai albarka, ko jiya muna tare da mai girma gwamnan jihar Kano akan yadda za a yi a sa wannan doka, a sa hale wannan doka tabbi dukkanin ka'idodin da ya kamata ka bi ka zama doka, wanda insha Allahu rabbi in dai ba da yaddar uwa da uba aka kawo yaro almajiranci ba, musamman yaron da shekarunsa da su kai ya ɗauki wannan wahalhalu da ƙalubalen na rayuwa ba, wallahi in uwa kika zo kika kawo mana ba ma wai iya mu kungiyar lauyoyi mata ta duniya ba, har ta ko suna mana addinin musulunci, idan mace ta kusa ta suka kai wannan kukan nata wannan shari'a za ta share mata hawaye saboda mu a sanin mu inda aka mana tarbiya shine uba shine wanda yake daukar rajaman nauyin iyalinsa wato maintenance na faɗa al-nafaka tana kan uba ne ya zai yi maintenance ɗayan da ya haifa kuma haka Allah ya koyar da ni a cikin Qur'ani cewa ya ayyuhallazina amanu an kutubu alaykum nara ku tsere da ƴaƴanku da matanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama wannan ko ya hada har da tarbiyya to mu a shirye muke dan mu ga cewa ƴaƴan nan an ba su haƙƙin yanda ya kamata wallahi duk matan da ta zo kungiyar mu ko ta zo kotunan mu na addinin musulunci wallahi za mu duba matsalarta kuma za mu share mata hawayen ta
insha to barista ga matan da basu sani ba suna karkara ko wasu ƙauyuka basu ma san me ya kamata su yi ba ko suna da ƴancin da za su fito su je su kai ƙara ko su ga ya irin wannan kungiyoyi naku domin a taimaka musu wani kira zaki gare su ko wace shawara zaki ba su kan matakin da za su dauka
gare su shine mai kuke ce kokari kiyaye da jahilci dan babu abin da yake jawo mana muke fadawa cikin musifa da bala'i illa jahilci saboda ba ma wai sai an je ga ilimin boko ba duba da ilimin mu na addini idan kika san haƙƙin kika san haƙƙin ƴaƴanki kika san haƙƙin mijinki kika san waye kamata tarbiyyar ƴaƴa waye kamata ɗauki nauyin ƴaƴanki iya wannan na addini idan kika sani to duk inda aka zo aka yi miki kan tsele da haƙƙinki ko aka yi wa haƙƙinki rikon ka kai na kashi ko aka yi wa haƙƙin ƴaƴanki wani aka tauye musu haƙƙinsu sun san cewa za ki fito ki ce Allah da Annabi ba haka suka ce ba dokokin nan da suka kare mutunci da darajar yara ba haka suka ce ba dokokin mu na kasa da dokokin mu na fikar da shari'u ba haka suka ce ba ya kamata mata mu dage mata mu dage mu kokari mu ga mun yaki jahilci mun kori jahilci saboda koyarwa Annabi musalla alaihi wasallam abinda aka fara sun kan masa da shi shine yayi karatu ya sani karatun nan ko na addini suka yi zai taimaka miki wajen sanin yadda zaki tarbiyyar da ƴaƴanki ƴaƴanki su zauna a ƙarƙashin ki ki lura da lafiyar su ki lura da kula wasu duk waɗannan ɗiban albarka da ake wa yara a yi musu fyaɗe a adaptar da su a ci musu zarafi a wulaƙanta su su kwana da yunwa ciwo ya kashe su duk za mu rage shi a matsayinmu na iyaye mata dole mu dage mu nemi mu san kanmu mu san ya za mu kuma mu kare haƙƙin ƴaƴanmu
wani kira zaki ga iyayen da ba su da ilimin sanin ko kuma ba su san me irin ne illar ɗaukan yaro ɗan shekaru uku zuwa goma ba ka aika shi zuwa to almajiranci
abin da gaskiya zan gaya wa iyaye wallahi ba karamin zalunci ba ne ni dai ba malama addini ba ce amma addinin ne da yadda da cewa ka ɗauki ɗanka ɗan shekara uku shekara huɗu shekara bakwai ma ka ɗauke shi ka kai shi wani guri baka san kinsa ba baka san sansa ba baka san suturarsa ba baka san muhallinsa ba baka san lafiyarsa ba wallahi ni dai na san ɗan karamin sanin da nake da shi wannan ba karamin zalunci ba ne kuma babu dalilin da zai sa ka ɗauki ɗanka ka raba shi da shi kai kanka ka raba shi da ɗan uwansa ka raba shi da mahaifiyarsa ka kai shi wani guri bayan yanzu makarantun allon nan sun wadata a unguwa ɗaya a layi ɗaya sai ka tarar da makarantun nan gina a gaba yaran ka yi karatu a gaban ka ya fi a ce a ɗauki mutum ɗaya kai ka tasa tarbiyyar ƴaƴanka guda uku ko huɗu ko biyar an ɗauki malami mutum ɗaya an jigga masa yara sama da hamsin an ce yi tarbiyyar shi wallahi Allah ba zai bari ba kuma Allah zai tarbiyye ni saboda ta ina kira ga iyaye dan Allah dan Annabi mu cire san zuciya mu tsaya mu duba Allah mu kalli Allah mu bi Allah yanda ya ce
to barista akwai wani tsari da yanzu ake tababa akan shi cewa yanzu yana aiki ko kuma ya daina aiki shine tsarin a dauki yaran da ba sa ji ko ana kiran su kangararru a kai su irin cibiyoyin horar wannan mun ga dai abubuwan da suka fara a yan makonnin nan inda ai hukumomi ke bin makarantu musamman a jihar Kaduna Katsina duk an yi wannan su ceto yaran daga ciki to idan iyaye mata suka ga an dauki dan su domin aje a horar da shi a irin wannan cibiya su kansu za su iya tantaba ku domin su samu hanyar da za su horar da ƴaƴansu ba tare da sun kai su irin wannan cibiyoyi ba
gidan horo daban makaranta daban idan ka san yaron ka baya jin magana yana cikin wasu irin yanayi ko na shaye-shaye ko na sace-sace ko na ɗaukan magana da wani abu wannan abu ne mai zaman kansa wanda ita kanta gwamnati tana da abin da ake cewa rehabilitation center idan gyara tarbiyyar mutane to ni a ra'ayina a inda kuma na lokaci wannan al'amarin ya dauka gaskiya kamata yayi a ce gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari na gidan kangararrun yara ni dai a ra'ayina bi kamata a ce an zo an rike ba mun san cewa fiye da shekara 50 akwai gidajen nan na kangararrun yara kamar irin malam babban malami na madabu hakan kai mun yara sai wasu za su ga ane musu addu'o'i da wasu abubuwan kuma akwai yara da yawa da sun gyaru to ni a nawa fahimta kamata a ce gwamnati ta shigo ta sa ido a ciki kamar yadda take sa ido a makarantun kwana na boarding misali da makarantun su a ce waɗannan malaman za ku ga wani malamin gidan su ya dauka yake tarbiyyatar da yara to amma kamata a ce gwamnati ta zo ta ba shi guri a gina mai in an san shi yana da mechanism ya yi wato yana da wata horo na yadda zai gyara tarbiyyar yara to gwamnati a ɗauke shi a kula da shi a ba shi guri a sa shi ƙarƙashin kulawa da irin waɗannan cin zarafi na yara keta musu alfarma da ake zai ragu saboda yanzu idan ba a ce an gyara ba to idan kana da kangararren ɗa tambayar anan ita ce ina za ka kai shi police station za ka kai shi ofishin ɗan sanda ko za ka ɗauke shi ka kai shi kotu ne mun san kafashen da suka taba a duniya suna da abin da ake cewa rehabilitation center to mu a nan ina na gwamnati ina na karamar hukuma ina na gwamnatin tarayya wanda eh an san dole mu a tarbiyyar mu ta masana shari'a cewa akwai waɗanda za a ce civilian ne wato wanda za su bijire wa doka wanda za su ci gaban lafiya to doka ta tanadi cewa a yi musu tanadin gurin da za a gyara tarbiyyar su a yi musu gurin tanadin da za a kwatantar da su su gane cewa su mutane ne
To mun gode barista Amina Umar kenan sakatariya a kungiyar lauyoyi mata ta duniya a reshen jihar Kano barista mun gode kwarai da gaske
Salamu
salamu alaikum zamu je maganan mu ta gero karam mata baringi babban mata baringi adi maku sunan dawa da rakiya sunan ta inge da asa sunan ta shinga kizo kun ji amaryan malam mamman kunu mega amadu kun ji maraga ya zalhani kunan kan wasu biyanu miyar kubewa ce sai luba miya taushe hajara ce sai miyar kuka hawa'u rabo dan sanda ne sai ta bace ke nemo sa can wani metan cd shi ya siya maka hobota direbobin sa makahi Passenger sama kai azanzo adokar daji mallacin kula da baban makarali mami kula ta gama kahon dogi in ta ji shi ta tamana in kauta ba shi ta bar nama bera sunan shi mazu zakara sunan shi zuberu kiya shi malam bello wala kabe ba zainabu abu birabisko shinkaha garin kwaki alhaji audu jakkajin mai sunanta dambu sunan shirfa'i kaza sunanta zubaida kunjume tayyar kasinja miya da ta kulle da kulle almajiri daga hohudu guda na shuka gyara kunji guda na shuka maiwa guda na shuka malattuwo na sata a baki da daɗi ni ne na malan sani ni ne na ci da gajera na je bara rigage kuda na ji kamani kan wani kuda na ji kamani manda ba ma gani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da kwada shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu kwalya kwalya ku samu kwalyan nono aliliya mani dam sun zagaya bandaki in kalli ka ce hulata
lalle fa Amina jono ka ajira nake naji ya ce Amina ita kuma mecece na jibe fada ban nace to sai ya ce Zainab Abu wato ka bai wato sunan ta ko menene na maman ta abin da yake
kowane abinci na da irin sunan da
suke to kun ji da tattauna da muka yi da barista Amina Umar wannan
Sarfilu cikin tattaunawa da kai da ita menene yafi baka mamaki abinda baka sani ba yanzu ka sani
gaskiya shine cewar su na mata tambaya da na mata shi akwai tambayar na mata na cewar shin iyayen nan saboda mun yi kokarin mu samu iyayen ne magana da su to kin san abu ne mai wahala matan ma a karkara ba lalle bane mazajen ma su ba su damar ikon magana da gidan jarida ba to abin da ya fitar mu hankali shine su ba su ma san cewa yancin su bane ba su fito su fada ko su nemi tallafin cewa ba su san a kidan su akai su wata uwa duniya ko akai shi almajiranci
ni kuma abin da yafi ban mamaki wanda da ban sani ba shine yawancin yaran waɗanda iyayen sun rabu ne mai yuwa uba yayi gadaran kwace da to shi ba zai iya kula da da ba ko kuma ya ƙara aure ba za ta iya kula da da ba sai ya ce bari ya tura shi almajiranci
wannan ma akan yi shi tabbas amma dai ta ce yawancin kashi 20 cikin 100 dai kin ji su ne waɗanda iyayen suka rabu kenan ba sa tare da su to madalla mun godewa barasa da wannan hira to kan dai wannan batu na tura yara almajiranci ne muke magana a kwanakin baya murya Amurka ta zanta da sakataren kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Kabir Gombe kan wannan tsari na almajiranci wanda Yusuf Fahrande yayi magana da shi ga kuma abin da yace
kaga ai wannan tsarin ba ma sai an ce maka ya ci karo da addinin musulunci ba bayan ya saba wa shari'a ya saba wa tausayi ya saba wa hankali ya saba wa kwakwalwa ta dan adam ma idan lafiyar kwakwalwa ce
in na fahimci duk bayanan da kake yi shaka Malam Kabir Gombe a takaice kana so ka nuna cewar kenan duk tsari da aka dauko watan na ainihin koyarwa makarantun allo wanda idan ba abu wa'annan tsarurruka da shari'a ta zo da su ba watan a takaice ma za a iya cewa wannan karatun bai da wata alfanu kenan aka yaro neman karatun allo ba tare da an bi wa'annan sharuɗa ba
gaskiyar magana idan baka bi ka'idar da ya kamata bi ka tura yaro idan sanadiyar wannan turawa da kai masa ya halaka ko tarbiyarsa ta lalace shiga kakani kai kai Allah zai tambaya a ranar tashin alkiyama in kuma Allah cikin karfin ikon sa tunda shi ala kulli shay'in qadir ne ya tsare yaron yaron kuma ya samu karatun to sai mu ce Allah ya ƙara wa karatun albarka
wani irin alfanu za iya cewa akan iya samu musamman ga shi wannan karatu na allo wanda kuma a yanzu haka za a ga cewa tsarin shi ya tabarbare ana iya cewa za a samu ɗanni abu da zai iya fitowa mai alfanu kenan tunda ba abin shari'a
da a ce ana bin ka'idojin da ya kamata wannan karatu a yi shi yana dauke da alherai masu yawan gaske wasu alherai yake dauke da shi masu yawan gaske shine tsari ne da a wajen karatun akan bi mataki mataki za ka ga yaro an fara masa da babbaku har a zo a ce yayi farfaru za a fara koya masa wato ainihin wato haruffa ya zama ya san su ya fahimce su sannan a ci gaba da tafiya tsari ne da yaro yana koyon karatun Qur'ani mai girma kuma yana koyon rubutun Al-Qur'ani mai girma sannan tsari ne da yake zaunar da tilawa ta tsaya da karfi a cikin kwakwalwar yaro shi yasa zaka ga waɗanda suka haddace Qur'ani ta wannan wato ainihin tsari zaka ga haddasu tana da karfi sosai domin yaro yana rubutawa yana karantawa da haka har ya sauka ya biyo da hadda in aka gama da wannan ya biyo da satu har akai matsayin da zaka ga yaro ya dauki fararen takardu ya rubuce su ya fidda copy na Al-Qur'ani mai girma duk inda ka bi daga farko har zuwa ƙarshe ba zaka samu inda wasalin sama ya kawo shi ƙasa ko na ƙasa ya maida shi sama ko inda yake hade ya raba ko inda yake rabe ya hada ba kaga wannan wani alheri ne babba da irin wannan tsari yake samarwa wato ainihin yara tare da shi sannan yakan taimakawa yara wajen sanin logogi da lunguna na Al-Qur'ani mai girma me nake nufi da wannan shine Al-Qur'ani mai girma littafi ne da yake da kama kwarai da gaske shi yasa zaka ga gardawa da alrumomi suna da wani abu da ake cewa harji me ake cewa harji shine dukkan inda aka samu wani abu mai kama a cikin Al-Qur'ani mai girma wa'annan maluma sai sun bi sun kididdige sun san guda nawa ne a cikin Al-Qur'ani mai girma Qur'ani mai girma zaka ga an samu falan ma da yawa sai kuma a samu walan ma da yawa to ya zakai kowace sura idan falan ma da walan ma sun zo ka gane wannan guda nawa ne yanzu ka dauki misali kamar suratul a'raf idan kana so ka san walan ma guda nawa ne suka zo a ciki sai a ce misali waja kurasa wato walamma waqa alaihimur rijisu ka ka samu wa kenan walamma jaa Musa limiqatina ka samu ja kenan walamma raja'a Musa ila qaumihi ka ka samu ra kenan walamma suqira fi aidihim ka samu su kenan sannan wato walamma sakata a Musa al-gadabu to kaga daga nan ka samu wato ainihin harufan dake da walamma sauran gaba ɗaya ka san falamma ne to a irin wannan karatu ne ake wawware irin wa'annan abubuwa duka a nuna wa yaro yadda zai ainihin gane su ina ne ake da yabsudin rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lahu an kawo min ibadihi an kawo lahu ina ne yabsudin rizqa liman yasha'u wa yaqdir babu min ibadihi babu lahu ina ne yabsudin rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir an kawo min ibadihi din ba kawo lahu ba wanda shi irin wannan na karshe kwara ɗaya ne tallin tal a cikin Al-Qur'ani Alkur'ani mai girma. To duk irin waɗannan logoji na Alkur'ani mai girma a irin wannan karatu na tsangaya, a irin wannan karatu akan warware wa yara su ya zama da sun san su, sun fahimce su. Shi yasa kake ga ake haifar da marubutan Alkur'ani mai girma. Kenan kaga tsarin idan za a inganta shi a bi ka'idojin sa, a yi yadda ya kamata a yi shi. Tsari ne da zai taimaki al'umma, zai samar da mahaddatan Alkur'ani gangaren-gangaren waɗanda kuma nan gaba za su amfani al'umma, kuma zai zama bayan karatun Qur'anin kuma sun samu cikakkiyar tarbiyya. Wanda zaka iya samu wani wurin ka samu gardi lokacin sallah ya ce bismillah, ya ce shi ba sallah ta kawo shi garin ba, shi karatun Alkur'ani mai girma ya zo ne ma. To zaka rinka samun irin waɗannan abubuwa da rashin bin tsarin ya haifar da waɗannan matsalolin a ciki. Sai kaga koda an samu Qur'anin ma, sai kaga darajar da ya kamata Qur'anin ta ba mai Qur'anin, sai kaga darajar bai same ta ba a sanadiyar wasu abubuwa na tarbiyya da ya rasa waɗanda ya kamata a ce ya koye su wato a lokacin da yake wannan karatu. Ma'ana tsarin inda za a inganta shi yana da kyau, yana da fa'idoji, yana da amfani da yawa, kuma zai kawo al'umma alherai masu yawan gaske. Allah ya bada daman gyarawa.
To a takaice Alagafarta za a iya cewa kenan tunda wannan tsarin babu shi ko ko ba a ainihin inganta tsarin ba, za a iya cewa kenan a wannan marra da ake ciki kan yara makarantun al'umma bata ko taso ba kenan.
Idan ba a dauki matakin da ya kamata a gyara wannan tsarin ba, to akwai hatsari kwarai da gaske kamar yadda na ambata wajen kai yara zuwa irin waɗannan makarantu. Duk malaman da zaka ga sun fito suna kare cewa a ci gaba da wurin wannan tsari da wannan sassa mai ci gaba, su idan ka kalle su babu ɗansu ƙwara ɗaya da yake tafiya wannan makaranta ta allo. Zaka samu shi malamin ya killace ɗansa ne a gida, yaron na samun abinci, yana samun ruwan sha mai kyau, yana samun tufafi, yana da wurin kwanciya, yana da mayafin rufuwa, in bai da lafiya a kai shi asibiti. A irin wannan tsarin ƴaƴansa za su haddace Alkur'ani mai girma. Ka ganshi da ƴaƴa mahaddatan Alkur'ani mai girma, ba zai taɓa yadda ya ɗauke su ya shura su wata uwa duniya ba. In ma zai kai su wani wuri, sai dai kai su wajen wani malami abokin shi wanda albarkar wannan abokantakar da ke tsakanin su, shi malamin zai tsaya ya lura masa da ɗan kamar yadda zai lura da ɗansa. Amma irin wannan shura yaro kawai an jefar da shi a cikin uwa duniya, babu wani malami har da masu kare tsarin wanda zai da shi ɗansa yi. To ai kaga akwai rashin gaskiya da cin amana al'umma a ciki. Abinda baka yadda ya sami ɗanka ba, kuma kai ka bari ya sami ɗan wani, kuma har ka ɗaure wa abin gindi. Alhali Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗaya daga cikin ku bai zama cikakken mai imani sai in ya so wa ɗan uwansa abinda ya so wa kansa. Saboda haka wannan tsari lalle akwai bukata a gyara shi. Idan ko ba a gyara tsarin ba, kwata kwata babu hikima wajen ɗiban waɗannan yara a je a kai su. Karshe abin da zai faru ma wajen neman gida ne sai a rasa ido. Wai bunsuru ya je barbara, karshe kuma ya zama shine ya dawo da ciki.
Bari mu duba wannan tsari na gwamnatin ƙasa koko gwamnatin tarayyar Najeriya wanda aka ainihin kawo shi shekaru da dama da suka gabata. Watan shi tsari na tsangaya wanda ainihin ake kokarin hada ilimin addini da kuma ilimin zamani. Ko za ka ɗan yi mana ƙarin haske dangane da alfanu ko muhimmancin wannan tsari idan an yi shi yanda ya dace shi kuma?
Wannan tsari yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Ya zama na an yi tsari da za a bai wa yaro ilimi na Alkur'ani mai girma, bayan wannan kuma a hada masa har da ilimin da ake cewa ilimin zamani domin ya zama yayi rayuwa irin wacce ya kamata. Ga Alkur'ani mai girma kuma ga ilimin sana'a yaro yana da shi. Wannan abu ne mai kyau. Abu ne mai kyau kuma gwamnati ta shigo ciki ita ma, yadda take makaranta ta boarding, ta dauko yara ta aje su, ana ciyar da su, ana daukar nauyin su, ana yi musu komi saboda su ƴan ƙasa ne, a dauka musu malamai, ana biyan malaman albashi, an ba yaron ɗakin kwana, an masa duk gatan da ya kamata a masa saboda ɗan ƙasa ne. To shi ma wannan almajirin shi ma ɗan ƙasa ne. Ya zama wajibi ita ma gwamnati ta duba hanyar da za ta bi, ta ga ta shigo ita ma ta ba da nata gudunmuwa yadda za a taimaka wannan yaron. Ba hikima a ce na haifi ƴaƴa guda biyu, idan boko kawai nake so yaron ya karanta ya je boarding school gwamnati za ta dauki nauyin shi. Amma idan ina so ilimin Alkur'ani mai girma da sauran ilimi na addinin musulunci, gwamnati babu ruwanta da shi. Wannan babu hikima da ciki, abu ne da turawan mulkin mallaka suka kakaba mana. Yanzu kuma alhamdulillah mun samu ƴanci tsawon shekaru, an fara samun ci gaba, kuma yanzu cikin demokradiyya ake. Gwamnati shine takan dubi menene bukatun al'umma a ga cewa an musu. Ni na tabbatar al'umma mu musamman musulmai suna da bukatar ƴaƴansu su yi karatun Alkur'ani mai girma, kuma suna da bukatar a samar da tsarin da ya dace, kuma suna da bukatar gwamnati ta shigo ciki. Na san nauyi da yawa ne akan gwamnati, ba ɗaya ko biyu ko uku ba, amma a fara. Matukar aka fara, in Allah ya yarda za ka ga an samu nasara. Fara wannan tun daga gwamnatocin jihohi, ya zama na sun fara, musamman jihohin mu na arewa, jihohin da musulmai su ne sama da mafi rinjaye a ciki. Babu wani uzuri, babu wani dalilin da za a ce ba za a fara ba. Wasu gwamnati suka ce idan muka fara sai duk almajiran da ke jihohi makwabta sai su gudu sai su dawo cikin jihar mu. In za a irin wannan tsarin dama ba haka ya kamata a yi ba. Kamin a fara tsarin sai ayi homework, sai an gano tsangayu nawa ake da su, kowace tsangaya wane ne malamin, wasu ne manyan gardawa da suke taimakawa ana yin karatu, dalibai nawa take da shi. To a lokacin ne gwamnati sai ta ga wanne za ta fara da shi, ta ce bari mu dauki tsangaya daddaya a kowace karamar hukuma ko na abu mai kama da haka. A lissafin daliban gwamnati ta fara daukan nauyin su, kaga akalla an fara yin wani abu. To in Allah madaukin sarki ya yarda, tsarin za ka ga ya ƙara samun inganci. Sannan idan za a yi tsarin, su maluman da ke wannan karantarwa da ke kan wannan tsarin a shigo da su a cikin tsarin, kada a bar su a waje. Idan aka bar su a waje ba su san me gwamnati take yi ba, wato an ce al-insanu aduwwu ma jahila, shi kullum mutun yakan yi gaba da abin da bai fahimce shi ba. To he zama da sun ki su ba da hadin kai sai ta samu rikita-rikita. Amma idan aka hada kai su ba maluman, aka yi karin din su on board, aka shigo da su ciki, da su ake tattaunawa, suka fahimci policy da aka shirya, ina tabbatar maka waɗannan maluman su ma abin ya dame su, za su bada gudunmuwar da za su bada da hadin kan da ya kamata su bayar. Ba malamin da za a ce za mu gina maka dakunan da almajiranka za su rinka kwana ya ce ba na so a gina mu. Ba malamin da za a ce za mu sa maka albashi mu dau nauyinka saboda kana karantar da yara alqur'ani mai girma ya ce bai so a bashi. Ba malamin da za a ce almajiran da ke karantarwa za mu zo da masu yin abinci a rinka yin abinci, ana ba su abinci suna ci maimakon su je bara. Malamin ya ce bai yadda ba, dole sai sun je sun yi bara. To wannan tsari babu shakka akwai bukatar a dauko shi a yi masa fasalin da ya kamata. Akwai kuma kasashe da dama da suke da irin waɗannan makarantun allo wanda suna da tsari, ko da tsarin bai kai daidai da yadda magabata ke gudanarwa ba, watakila ya fi namu dama-dama, za a samu irin waɗannan makarantu a ƙasashe da dama. A irin Saudiya akwai irin wannan makarantu. Na san da ni da shugaba da wasu maluma mun ziyarci Masjidul Rajihi a nan Makka, inda akwai yara sama da guda 800 da suke haddan Alkur'ani mai girma kuma da irin wannan tsarin. Amma masallacin wanda ya gina masallacin ya dauki nauyin gaba ɗaya dukkan waɗannan yara, da cin su da shan su da tufafin su da masu wanke musu kaya in sun yi datti, in ba su da lafiya za a musu magani. Ya gina manya-manyan hotel a kusa da masallacin waɗanda duk bakin da aka sauke kuɗin da aka samu wannan harkar ake kashewa kuɗin da sauran harkoki da ke ciki. Sai ka ga yaro cikin gajeren lokaci a shekara biyu yaro sai ya haddace Alkur'ani mai girma. Akwai tsarin da ake da shi ma da yanzu a shekara guda ɗaya, in an ɗau yaro an lura da su, kwakwalen yaran nan kwakwale ne masu kyau ƙwarai da gaske, wanda da bara da wahala da talauci amma zai haddace Alkur'ani mai girma, me kake tsammanin an ɗauki nauyin shi? Bai da kowace matsala. Akwai tsarin da ake da shi a shekara guda ɗaya tak yaro zai haddace Alkur'ani mai girma, ya ci gaba da sauran haddan abubuwa da suke da muhimmanci. To a dauko irin waɗannan tsare-tsaren. Akwai irin waɗannan makarantu a Saudiya, akwai irin waɗannan makarantu a Pakistan, akwai irin waɗannan makarantu a Sudan, akwai irin waɗannan makarantu a ƙasashe da dama na musulmai, da za a dauko a auna a gwada a ga mu kuma ƙasarmu menene abin da zai iya dacewa da yanayin mu, a are abin da ke da amfani, wanda kuma bai dace da mu ba a bar musu kayan su. A fidda wani tsari wanda wannan tsarin zai tallafa wa waɗannan yara, ya tallafa wa waɗannan maluma domin mu ceci al'ummar mu. Amma yana da hatsari a ce mana miliyoyin yara namu mu musulmai, mafi yawa kuma a arewacin Najeriya, waɗanda a shekarun su ya kamata suna primary school, da waɗanda a shekarun su ya kamata suna nursery school, da waɗanda a shekarun su ya kamata suna zama suna junior secondary school, amma suna wanta garariya, basu ma san inda rayuwa ta taso ko inda ta nufa ba. Kuma ƙarshe kaga kadan a cikin su ne suke samu haddan Alkur'ani mai girma. A kashi 100 sai ka samu bai wuce kashi 5 ko kashi 10 ne suke samu ba. Sauran kashi wato 90 din ko daga ƙarshe su gudu in sun abin ya gagara, ko kuma su shiga wata harkar da ba ita ake da bukata da ita ba. Wannan shawara ce mai kyau.
Zagaya ban daki in kalli ka sai hulata, naran da rama ciki na zati wan ciki ya soki. Ina iyata idan kina so ki samu ladar ubangiji rabana, samu gyara ku samu da haki bai almajiri. Almajiri baran malami ya je ilori ya je ko kula ta diya bara dan almajiri. Ko na biyo ka ne a karki biyo nini, ke kwata yake da karfi ba baki ba, ni ne ma nake ga Allah ga ubangiji dan almajiri.
Ta masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni, Julie Lathers Gresham, da injiniyan mu na yau Mr. Thomas Blondet, tare da abokin aiki na da taya na gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel,
ni Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.